الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 8 ga watan 5 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid allazi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kace kana son zaka yi abu wanda Allah ya halitta maka mahaifi ko mahaifiya basu baka hadin kai ba to abin da ya kamata kai hakuri ka lallashe su in sun baka hadin kai ka aikata in basu baka hadin kai ba kuma dole ka hakura a inda lalle ba a ma mahaifa da a sai akan abin da ya zama wajibi akan abin da Allah ya wajabta maka cewa dole ne sai kai ko ka bari to a lokacin nan mahaifa in sun tursa saka ba maganar kai musu da'a domin haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa amma nan kai ne kake kana son kai wani abu mahaifinka ya ce a kar kai to a nan iya abin da zaka yi sai ka lallashe shi in ya baka haɗin kai fa lillahi alhamdu idan bai baka haɗin kai ba to iya abin da zaka yi dole kai haƙuri ka dangana kuma tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata haƙƙin mahaifiya shi ke sama da haƙƙin mahaifi kamar yadda Muawiya ibn Haida Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa mahaifiyarsa ita ce ta fi cancanta game da ya kyautata mata sai da ya maimaita su uku a karo na huɗu sannan ya ce masa mahaifi to iya abinda za ka yi wannan raka'a sai ka shefar da ita ka zo da wata mai makwanta saboda ruku'u rukuni ne daga cikin rukunnan sallah kabli ko ba a duba ta tsayawa matsayinsa an gane ko duk sallar da babu ruku'u a cikinta babu sujud raka'ar da ba a samu yin ruku'u ko yin sujada a cikinta da abin da ya kama da haka to wannan raka'a dole a jefar da ita a zo da wata a madadinta To wannan dole ne mutum ya fitar da su. Duk wani abu wanda bai dace ma shari'a a gida, to wannan dole a fitar da shi. Sawa'an su suna raye ko suna mace. Kenan in suna raye ma sai ka yi kokarin yanda duk waɗannan abubuwa waɗanda suke na layu da wasu abubuwa da aka zo aka shigo da su, to ka yi kokarin yanda za ka kawar da su. To balantana Allah ya karɓi rayuwarsu, fitar da wannan abin ya zama wajibi, baya halatta a bar su a ciki. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama babi na biyu, babin da ke bayani game da fagula ta tauhidi da abinda tauhidi ke kankare ma bawa, wato na zunubai. A babu mun ga hadisin da ke nuna cewa duk girman laifi na bawa idan ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi a ranar kiyama, in dai babu shirka a cikin wannan laifi, a cikin waɗannan laifuka, kuma ya kasance laifuka ne tsakaninsa da Ubangijinsa, to Ubangiji ta'ala yana iya gafarta masa. Ko da zunubin ya kai cikin sama da ƙasa, wato ga yawa, Ubangiji ta'ala yakan iya gafarta ma bawa wannan laifi nashi ba tare da ya kula ba, amma sharadi ya zamanto babu shirka. Kamar yadda Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa, Ubangiji ta'ala na cewa ya bina Adam, innaka ma da'autani wa rajautani gafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Ya bina Adam, law balagat zunubuka anana sama mastaghfartani gafartu lak. Ya bina Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Ubangiji ta'ala ke cewa, ya kai dan Adam, matukar zaka roke ni ka nemi gafara ta, to zan gafarta maka duk abin da ke tare da kai na laifuka kuma ba tare da na kula ba. Sannan ya ci gaba da faɗa ya ce, ya kai dan Adam, inda zunubanka za su kai girgije na sama a yawa, sannan ka roƙi ni gafara, Ubangiji ta'ala ya ce zan gafarta maka. Ko kuma law balagat zunubuka anana sama, inda zunubanka tun daga duran ƙasa har zuwa inda ganinka ke hangowa gaba sama, a ce dukkan shi gaba ɗaya tudun zunubinka ne, sannan ka roƙi ni gafara, Ubangiji ta'ala ya ce zan gafarta maka ba tare da na kula ba. Sannan sai ya ce, ya kai ɗan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khabaya hadha huwa mahallu shahid, inda za a wayi gari kiyama ka zo mun da cikin ƙasa gaba ɗayanta ga zunubai, cewa naka ne kai kadai tun daga doran ƙasa har zuwa sama ta farko gaba ɗaya, cewa zunubanka ne na kai kadai. Thumma laqitani la tushriku bi shay'a, sannan ka haɗu da ni halin baka haɗa bauta ka da wani. Ubangiji ta'ala ya ce, da a ta yi duka bi ƙurabi halmaghfira, rantsuwa nake da girmana da buwayata, lalle ne zan zo maka da cikin ƙasa ga gafara. Wannan hadisi yana nuna fadala ta tauhidi da kuma irin yanda shi tauhidi ke kankare ma bawa, wato game da zunubansa kenan, komin yawan zunubin bawa. to in dai baya shirka da Ubangiji subhanahu wataala in laifi ne da tsakanin shi da Ubangijinsa to Ubangiji ta'ala zai gafarta masa. To haka abin da ya shafi fadala na tauhidi mu ce da hadisin da wato manzo Allah sallallahu alaihi ku kuma kafin haka aya wadda malam ya zo da ita a farkon baban الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأن إيتا وأن آية تنعنونا من فضلة توحيدي ما ستوحيدي سوني سكا چنچن چدوان أمنش أرأيوات دونيا كافي مكوما لاهرا دوان كنچير حنكلي دنسوا أولا رأيوات دونيا دمكوما لاهرا ياكي بنتنيغ ما ستوحيدي waɗanda ba sa shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce allazina amanu da ya ce fa ayyul fariqaini ahabbu bil amni in kuntum ta'lamu wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu waɗanda suka fi cancanta game da aminci in har kun kasance kun yi sani game da haka jama'a waɗanda suke masu tauhidi da waɗanda suke masu shirka su wane ne suka fi cancanta wato game da samun aminci Ubangiji ta'ala sai ya bamu amsa yace allazina amanu sune waɗanda suka gaskata Ubangijin su suka gaskata manzannin sa amanu ai wahadu rabbahum waɗanda suka kadaita Ubangijin su a cikin ibada sai yace walam yalbisu imanuhum bizulmi basu gauraya imanin su wato da zalunci shine hada bautar Allah da wani sai ce ulaika lahum al-amnu waɗannan su ne suka cancanci aminci a duniya da lahira wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu zuwa duk abin da suke da bukata. To haka kuma malam ya zo mana da hadisin da annabi Musa alaihi salam ya roki Ubangijinsa ya koyar da shi wani zikiri wanda zai ringa ambatansa da shi kuma ya ringa roƙonsa da shi. Ubangiji ta'ala ya ce ya Musa ce la ilaha illallah. Annabi Musa ya ce ya Ubangiji na ai dukkan bayanka la ilaha illallah suke fada. Shi kuma yana buƙatar a sanar da shi wani zikiri wanda ba a sanar da sauran jama'a ba, a keɓance shi da wani zikiri. Ubangiji ta'ala sai ya ce ya Musa inda a ce saman bakwai gaba ɗayanta da duk abin da ke cikinta na halittu Ubangiji ta'ala ya ce banda ni, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa. Don haka ya tuge ya ce banda ni, ya ce haka samƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu na halittu gaba ɗayansu a dunkule a ɗora a kan tafin suke. An gane ko sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu na halittu a dunkule su a ɗora su a kan tafi na suke. Sai ce wala ilaha illallahu fi kiffa, la ilaha illallahu a ɗora ta a kan tafin guda. Ubangiji ta'ala ya ce lamanat bihinna la ilaha illallah, la ilaha illallahu za ta rinjaye su, tare da cewa hadisi ne da'ifi amma hadisin Bifaqa ya tsaya matsayinsa kamar yadda bayani ya gabata da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yace fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta rana Arafa, fiyayyan abinda ni na faɗa da annabawan da ke gabani na suka faɗa. Maza Allah yace shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yau za mu tashi babi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighayri hisab wa qawli Allahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين وقال تعالى والذين هم بآيات والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدكت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو خمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزلا فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن مهصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشا ما لم الله يجيك أنسى نافقا وأنم بابيني واندكي بياني جمدا دم تمندا يتبتر دا توحيدي ساكمكونسا شيني زي شغا الجنة عران الكيامة ba tare da an lissafa ayyukansa kuma ba tare da an azabtar da shi ba shine yace babu man haqqaqa tauhida babu ne wanda ke bayani game da duk mutumin da ya hakikance tauhidi ma'ana ya tabbatar da shi dakhala aljanna sakamakon sa zai shiga aljanna a ranar kiyama bila hisabin wato ba tare da an lissafa ayyukansa balantana azaba ba maganar lissafi ba maganar kuma azabtar da shi tare da cewa shi hakikance tauhidi baya kasancewa sai ta hanyar wato al'amura guda uku an gane ko ta waɗannan hanyoyi guda uku ne mutum yake hakikance tauhidi abu na farko shine ilimi domin ba yanda za a yi kai hakikance abinda baka san shi ba duk abinda baka san shi ba ba yanda za a yi ka tabbatar da shi ka hakikance shi kenan hakikance tauhidi dole sai mutum ya tashi ya nemi ilimi na tauhidi ya san haƙuƙuwa na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya san abinda ya dace da shi da abinda bai dace da shi ba abu na biyu wato shine ƙudircewa a zuciya domin duk abin da ka sani shi amma baka ƙudirce shi da zuciyarka to wannan ba amfanin da zai maka an gane ku wannan yana nuna cewa akwai wani nau'i na girman kai kenan in ka san abu sai ka kudirce shi da zuciyarka ka yadda da shi ka amince shi babu kokonto daidai da misqa da zarra ka yarda da shi ka amince da shi sannan abu na uku wato shine mai kauya da ji da bi ga shi wannan abin da ka sane shi ka kudirce da zuciyarka sannan kuma ka mai kauya da ji da bi kuma da duk abin da wato ya hukunta kenan duk abin da ya kunsa dan haka duk wanda ya hada waɗannan al'amura guda uku to shine ya hakikance tauhidi farko ka sani shi tauhidin sannan ka kudirce shi da zuciya sannan kuma ka mai kauya kenan kalima ta tauhidi ita ce kalimatu la ilaha illallah farko mutum ya san menene ma'anarta ita wannan kalima idan ka fada ka san menene ma'anarta ma'anarta a takaicen takaicewa shine kore duk wani abun bauta a sama ko a ƙasa tare da tabbatar da ibada gaba ɗayanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin ka ce la ilaha ka kore duk wani abun bauta ka ce duk wani abun da ake bauta masa baka yarda da shi ba illallah face Ubangijin da ya halicci halittu shi kadai ne ya cancanta a bauta masa wannan shine a takaice ma'anar wato kalima ta la ilaha illallah shine malaman suke fassara shi la ma'budu bi haqqin illallah ko kuma kace la ma'budu haqqun illallah babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wata'ala to dan haka in ka faɗi wannan kalima kuma dole ka kudirce ta da zuciyarka ka yadda da ita ɗari saman ɗari babu kokonto daidai da misqa da zarra don haka munafikai Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su game da imaninsu me yasa saboda su sun faɗa da halishi to amma ba su yadda ba ba su amince da ba su yadda da wannan kalma da zuciyarsu don haka Ubangiji ta'ala ya ce wallahu ya'lamu innaka da rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kenan a faɗarsu da suke cewa innaka da rasulullah aka yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin daga cikin mutane akwai wanda ke fada cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da yini na karshe shine alkiyama ubangiji ta'ala yace wa ma hum bi mu'minin alhaliku ba mu'minai bane dan haka in ka fada da harshenka kuma dole ka kudirce da zuciya sannan kuma dole ka mai kauya game da aikata abin da ita wannan kalima ta kunsa to duk wanda ya hada waɗannan al'amura guda uku kenan ya hakikance tauhidi shine anan kuma wannan babu wani kokonto domin al'amari ne wanda ya hukunci ne wanda yake tabbatacce alƙawari ne Allah ya duk wanda ya hakikance tauhidi sakamakon shi aljanna a gobe kiyama dan haka anan malam bai ce ba insha Allah cha ya man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab saboda labari ne yake badawa game da wani hukunci wanda yake tabbatacce Allah ya riga ya yanke hukunci duk wanda ya hakikance tauhidi sakamakon shi aljanna malam sai yake faɗa wa qaulillahi ta'ala da bayani game da fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul nahl inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen ubangiji ta'ala yace inna ibrahima wato lalle ibrahim alayhi salam kana ummatan ubangiji ta'ala yace ya kasance shugaba ne abun koyi a cikin addini kamar yadda bayani ya gabata tun a babi na farko lafazin umma yana da ma'ana hudu a larabci ma'ana ta farko shine abba'ifa jama'a kenan ma'ana ta biyu shine zamani ma'ana ta uku al-milla ko kuma kace addini ma'ana ta hudu shine al-imam kenan shugaba wanda yake abun koyi ma'ana ta farko ta gabata tun a cikin babi na farko wala qadaba athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tawu fi kulli ummatin ay fi kulli jama'atin ko kuma kace fi kulli qa'ifatin a cikin kowace jama'a ubangiji ta'ala yace mun aika da manzo na musamman kaga ma'anar umma anan shine al-qa'ifa ko kuma kace al-jama'a a inda umma ke daukan ma'anar zamani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu Yusuf wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ba'da ummatin ay ba'da zamani sana'a inda ke daukan ma'anar wato milla ko kuma kace din kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ko kuma wa ana rabbukum fattaqun haka a cikin yake fada inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ala ummatin ay ala dinin ko kace ala millah to dan haka a wannan aya ba'anar umma anan shine imam ko kuma kace al-qudwa kenan abun koyi shine yace inna ibrahima lalle ibrahim alayhi salam kana ummatan wato ya kasance shugaba ne abun koyi kamar yadda ubangiji ta'ala yace kada kana tilaku uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu idza qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum al-aya haka yace laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir to shi ne yace inna ibrahima lalle annabi ibrahim alayhi salam kana ummatan ya zamantu shugaba ne abun koyi da shi a cikin addini qanitan sifa ta biyu ubangiji ta'ala yace me matukar da'a ne lillahi ga ubangijinsa a cikin kowane hali a cikin kowane yanayi ibrahim alayhi salam mai biyayya ne ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala don haka jikansa fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya kasance shi ma akan wannan hali a kowane lokaci cikin kowane hali to yana cikin da'a yana kan da'a ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ke cikin sahihu muslim aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane hali zamansa da tashinsa da tafiyarsa da kwancinsa cikin kowane yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala domin yana daga cikin ma'anar al-qunut al-qunut a larabci yana da ma'ana kusan goma na daga cikin ma'anonin shine luzumu fa'a lazumtar da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowane hali kamar yadda ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa maryam alaiha salam tana daga cikin irin waɗannan bayi da gari kamar yadda yace wa kanat min al-qanitina ta kasance daga cikin masu lazumtar da'a ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala shine anan Allah ya siffata ibrahim alaihi salam da wannan sifa yace qanitan lillahi wato mai matukar da'a ne ga ubangijinsa sifa ta uku ubangiji ta'ala yace hanifan kuma ya karkace game da hada bautar Allah da wani da duk abin da ya saba ma shari'a duk abin da za a kirga shi cewa rashin da'a ne ga ubangiji subhanahu wata'ala to ibrahim alaihi salam ya kauce masa ya juya masa baya lafazin hanif an ciro shi ne daga alhanaf idan aka ce alhanaf shine almai mutum ya karkace ma abu don haka in aka ce hanif wanda ya karkace ma komai duk abin da bai dace ba ya bijire masa ya juya masa baya ya fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala kace kanginsa shine yace hanifan wato ibrahim alaihi salam ya karkace ma komai ya fuskanci ubangijinsa subhanahu wata'ala sannan sifa ta hudu ubangiji ta'ala yace walam yakum minal mushrikeena ibrahim alaihi salam wato bai zaman tuba daga cikin mushrikai, ma'ana baya tare da su, baya tare da su. Wannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi, ya wanke shi game da cewa aikin mutanansa, wato baya tare da su kenan. Walam yakum minal mushrikeena, baya daga cikin mushrikai. Don haka waɗannan duka kowace sifa ɗaya daga cikinsu sifa ce ta yabo, kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kansa shi ne yake yaban Annabi Ibrahimu alayhi salam ana. Ya ce inna Ibrahima, lalle Ibrahimu alayhi salam kana ummatan, ya kasance shugaba ne abun koyi da shi a cikin addini. Qanitan lillahi, mai matuƙar ɗa'a ne ga Ubangijinsa. Hanifan, ya karkace ma komai, ya fuskanci Ubangijinsa. Walam yakum minal mushrikeen, kuma baya daga cikin wato mushrikai. Don haka wannan yana nuna ba wanda yake zama abun koyi a cikin addini sai wanda baya shirka. Duk wanda ya nisanci hada bautar Allah da wani, to wannan shine abun koyi a cikin addini. Don haka ayat da muka karanto da su, Ubangiji ta'ala na nuna mana cewa Annabi Ibrahim alayhi salam da waɗanda suke tare da shi na mu'minai, waɗannan su ne abun koyin a cikin addini. To don haka a takaice, shi kuma duk lokacin da Allah ya yabi bawansa, to wannan yabo kar ka ɗauke shi a matsayin kawai labari ne ya zo ya wuce. Wannan ya kunshi al'amura guda biyu. Abu na farko, ana jan hankalinmu ne cewa wannan wanda Allah ya yaba, to mu kaunace shi, mu so shi matuƙar soyayya, kamar yadda duk wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fallasa shi, ma'ana ya bada labarin cewa mummuna ne, abu ne wanda bai dace ba, to abin da ya zama wajibi akan mu mutu wannan abu. Kamar yadda annabawa da manzanni Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yabe su, kenan menene manufar yabon? Kenan mu kaunace su, mu so su. Kamar yadda shaidani da mabiyansa, abin da ya zama wajibi akan mu shine mu kyamace su, mu kiyayya da su, mu kyamace su. Sannan abu na biyu, al'amari na biyu, duk wanda Allah ya yaba, to wannan ana jan hankalinka ne cewa kayi koyi, kayi kokari, kayi koyi da shi, ka kwatanta aikata irin abin da ya janyo masa samun wannan yabo na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kaga anan minesa Allah Subhanahu wa ta'ala ya yabi Annabi Ibrahim alayhi salam. Abu na farko, kasancewar bawa ne wanda yake mai matuƙar da'a ga Ubangijinsa. Sannan kuma duk abin da bai dace ba, Annabi Ibrahim alayhi salam ya juya masa baya, ya fuskanci Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, wato baya daga cikin mushrikai, ma'ana baya tare da su. Kenan, don haka waɗannan sifofi ne wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu kwaikwayi Annabi Ibrahim alayhi salam, domin mu ma mu samu bakin gwalgwadon rabonmu game da yabo na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Gwalgwadon ɗa'arka ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, gwalgwadon yabon da za ka samu daga gonsa. Don haka dai a takaice, wannan aya tana nuna mana haƙiƙance tauhidi shi ne kenan mutum ya zamanto ya lazanci ɗa'a ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ya zamanto kuma ya yi bara'a game da shirka da mabiyanta. Kenan ba shi ba shirka, ba shi ba duk wani shirki. Sannan aya ta biyu da malam ya zo da ita a ƙarƙashin baban shi ne fadar Allah Subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul mu'minun, wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, wato mu'minai waɗanda Allah yake gaggauta musu, yake gaggauta su a cikin ayyuka na alkhairi, wanda Allah yake gaggauta musu duk wani alkhairi a nan duniya da makoma lahira. Sifa daga cikin sifofinsu su ne waɗanda ba sa shirka da Ubangijinsu. Kamar yadda jerin ayoyin farkon Ubangiji ta'ala yake cewa a ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum li rabbihim لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وبنجي تعالى يتي ويشن ينزز توسكي أنما نمدهم به من مال وبنين أبند مكي دترس دشي ندوكيا دعايا ماذا تيوى نسارع لهم في الخيرات منا قوتا مسنية أجهن على خيرو dan Allah yana jan hankalin waɗanda suka kafirce masa cewa abin da yake da tarsu da shi na dukiya da yaya wai shin su a ganin su cewa ana gaggauta musu ne a cikin ayyuka na alkhairi ana dada musu ne balla ya shuruna ubangiji ta'ala yace bari dai basu san da haka ba basu san da cewa ba wani alkhairi bane ba muke gaggauta musu sai yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda su game da tsoron ubangijinsu subhanahu wata'ala mushfiqu na masu firgici ne masu tashin hankali ne idan aka ce al-khashiya shine tsoron abu tare da kasan shi an gane ko ka tsoraci abu bayan daman kasane shi dan haka ubangiji ta'ala yake siffanta malamai da wannan sifa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama shine yace innal ladhina hum lalle su ne waɗanda min khashiyati rabbihim wato game da tsoron ubangijinsu subhanahu wa ta'ala mushfiquna wato masu firgici ne masu tsoro ne ma'ana suna jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala don haka suke kokarin tsare dokokinsa sannan sai ya ce su ne waɗanda game da ayoyin ubangijinsu wato suke gaskatawa duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzonsa ya faɗa kai tsaye suke gaskatawa babu wani kofanto sannan sai ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna su ne waɗanda wato game da bautar ubangijinsu la yushrikuna ba sa shirka da shi ma'ana ba sa haɗa bautar Allah da wani sannan sifa ta hudu sai ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila su ne waɗanda suke bayar da abinda suke nihin bayarwa halin zukatansu tana tsorace cewa a karɓa ko ba za a karɓa ba annahum ila rabbihim raji'un tare da haka sun tabbatar da cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wanda in sun yi sallah suna cikin daddar cewa Allah ya karɓi wannan sallah ta su ko ba zai karɓa ba ba sa ganin cewa sun hau tudun nazira in sadaka za su yi in ciyarwa za su yi suna tsorace kar aje Allah bai karba ba suna fadan Allah ya karba kuma suna tsoron cewa kar aje Allah bai karba ba shine yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila sune waɗanda suke bayar da abinda suke nihin bayarwa halin zukatansu suna tsorace annahum ila rabbihim raji'un tare da haka kuma sun tabbatar da cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu ubangiji ta'ala yace ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi wa hum laha sabiqun ubangiji ta'ala yace su masu rigayen juna ne game da duk wani aiki na alkhairi kenan waɗanda suka siffanta da waɗannan sifa su ne ubangiji subhanahu wata'ala yake gaggauta musu duk wani alkhairi a rayuwarsu ta duniya haka a makomarsu lahira to shine anan malam ya ciro ita wannan aya yace wallazina hum wato su ne waɗanda bi rabbihim game da bautar ubangijinsu la yushrikuna ba sa shirka ma'ana suna kadaita Allah a cikin ibada ba sa shirka da shi kaga wannan aya a takaice tana nuna mana hakikance tauhidi shine mutum ya nisanci shirka gaba daya da karama da babba ya zamanto kwata-kwata duk abu wanda yake na hada bautar Allah subhanahu wata'ala da wani mutum ya nisanta shi hakikance tauhidi ba yana nuna cewa kwata-kwata mutum baya saba ma Allah bayan da za a yi ka ce ba za ka saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kullu ibn adama khata'u dukkan yayan adam manzon Allah ya ce masu kurakurai ne sai ya ce wa khairul khata'ina tawwabuna fiyayyun masu kuskure su ne waɗanda suke masu komawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba haka a wani hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan kuna aikata zunubai ba to da Allah ya tafiyar da ku ya zo da wasu bayi na musamman waɗanda za su saba masa kuma su tuba Allah ya karbi tubarsu dan haka ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratu ali imran walladina da yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbihim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ash-shahid ubangiji ta'ala yace walladhina idha fa'alu fahishatan muminan da Allah ya tanada musu wata aljanna ta musamman wanda fadinta ya kai fadin saman bakwai da kasan bakwai da kuma wata gafara ta musamman su ne waɗanda in sun aikata wani mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu suka aikata wani laifi ko kuma abinda Allah ya dora musu nayi suka kasa badawa kamar yanda ya dace zakarullaha sai su tuna girman ubangijinsu fastaghfiru li dhunubihim sai su roki gafara ta ga zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun yi sani sun tabbatar da cewa ba wanda ke gafarta zunubai in banda Allah da ya halicci kowa da komai wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa nacewa akan abinda suka aikata na laifi wa hum ya'lamun alhali sun san da cewa laifi ne duk abinda sun san saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne to in sun aikata ba sa nacewa kai tsaye za su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba dan haka dai a takaice shi hakikance tauhidi ya zamanto mutum ya nisanci shirka babba da karama shi ne anan yace walladina hum li rabbihim la yushrikun sune waɗanda game da bautar Ubangijinsu wato ba sa shirka ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani sannan sai malam ya zo da hadisin Husayn ibn Abdurrahman yake faɗa yake cewa kuntu inda Sa'id ibn Jubair wato na kasance a gun Sa'id ibn Jubair da shi Husayn ibn Abdurrahman da Sa'id ibn Jubair gaba ɗayan su tabi'ai ne kuma amintattu ne faqala sai shi Husayn wato faqala sai Sa'id ibn Abdurrahman ibn Jubair sai yake cewa yake faɗa ga jama'ar da ke gunsa yace ayyukum ra'al kawkabal ladhi qabbal bariha yace a cikin ku wani ne ya ga tauraro wanda ya fado a daren jiya me yake nihi da tauraron da ya fado ma'ana irin mashi da yake wucewa wanda shi wannan mashi da yake wucewa wata wuta ce take ciruwa daga jikin tauraro ta bi shaytanin da ya saci wato magana daga cikin maganganu na mala'iku duk inda ya shiga wannan bakin wuta sai ya je ya kone shi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana a can cikin suratul hijr da kuma suratul safat haka kuma a cikin suratul mulk kamar yadda ya ce walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin a can cikin suratul hijr ya ce illa man istaraqa as-samaa'a fa atba'ahu shihabun mubin a cikin suratul safat ya ce illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun saqib to shine ake cewa mashi ya wuce shine wannan bakin wuta da yake ciruwa daga jikin tauraro yabi shaytanin da ya saci maganganu na mala'iku domin ya je ya jefa a kunnan boka to wannan bakin wuta yakan bi shi ya kone shi to shine anan Sa'id ibn Jubair yake tambayar jama'a yace a cikin ku a daren jiya wato wane ne ya ga tauraron da ya fado lafazin albariha a larabci shine abin da ya kasance a daren jiya amma kasancewar larabawa asali sukan yi amfani da albariha kamar misali abin da ya wakana a daren jiya idan aka wayi gari daga safi kafin rana ta bushe to suna kira al-laila sai ka tambaya sai ka ce waye ga kaza wato a daren jiya kenan al-laila in kuma bayan gushewar rana ne har zuwa fada wata zaka bada labarin abin da ya wakana a daren jiya to shine suke amfani da al-bariha idan aka ce al-bariha kenan abin da ya wakana a daren jiya amma ba sa amfani da wannan lafazi sai in bayan gushewar rana har zuwa fada wata kenan sai su ce al-bariha amma in daga hudowar rana ne kafin gushewar ta sukan ce al-laila to shine anan yace ayyukum ra'al kawkaban ladhi qabla al-bariha yace wai a cikin ku wane ne yaga tauraron da ya fado a daren jiya fa qultu ana Husaini ibn Abdurrahman sai yake cewa ni na gani yace ni kam na gani thumma qultu sannan sai nace masa amma inni lam akun fi salati amma fa ka san da cewa a lokacin nan ba ina cikin sallah ba walakin ni ludiktu sanadi wato halbi na akai ma'ana kunama ci ko wani abin da ya kama da haka idan aka ce alladu shine kenan duk wani abu wanda yake halbi wanda yake da wato guba kenan abin da yake tsara kamar kunama da makamantanta shine yace walakin ni ludiktu yace sanadi wato kunama ta halbi ne ko kuma wani abu wanda yake na daba wannan yana nuna kenan abin da ya halbe shi lalle abu ne mai tsanani tunda ya kasa yin bacci shine yace amma inni lam akun fi salati yace sanadi ban kasance ba ina sallah bane menene anan dan kada a yabe shi da abin da bai aikata ba ka san akwai wanda yake son kawai shi a yabe shi ba tare da abin da ya aikata kamar yadda wannan sifa ce ta yahudu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa la yahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim dan haka anan dan kar ayi zatan rashin abin da ya hana shi bacci ma'ana yana nafilfili ne a cikin daren sa ajiya dan haka yace amma inni lam akun fi salati sai yace walakin ni ludiktu yace sanade wato kunama ce ta halbe ne ko wani abin da ya kama da haka qala sai yace masa fa ma sana'ata to da kunama ta halbe kan yi ka aikata yaya kai Sayyidi Ibn Jubair yake tambayar sa Qultu sai nace masa irtaqaitu wato na nemi aimun ruqya aimun addu'a Allah ya bani lafiya shine yace irtaqaitu ma'ana na nemi aimun addu'a an gane ku na nemi aimun addu'a qala sai yace masa fama hamalaka ala zalika me ya kai ka ga neman cewa ai maka addu'a Allah ya baka lafiya Qultu sai nace masa hadithun haddathana Shu'abi yace dalilin da ya kai ni na nemi cewa ai mun addu'a radadin wannan halbi na kunama wato ya gushe yace wani hadisi wanda al-Imam Shu'abi shine Amir ibn Sharahi shi ma yana daga cikin tabi'ai waɗanda suke amintattu yace shi ya bani labarin wani hadisi qala sai sa'idi yace masa wa ma haddathaku menene shi al-Imam Shu'abi ya ba ku labari na hadisi menene ya fada mu Qultu sai nace masa haddathana an Buraida ibn al-Husayb ya ba mu labarin wani hadisi daga Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda annahu qala yake cewa la ruqyata illa min aynin aw huma ba maganar ayi addu'a domin neman lafiya illa min aynin wato sai a sababin kambin baka aw huma wato ko kuma halbi wanda yake na kwari wanda yake da guba idan aka ce huma shine wato kari kenan na kunama ko maciji ko abin da ya kama da haka shine yace la ruqya ba maganar wata addu'a ta neman waraka idan aka ce ar-ruqya shine addu'a ta neman waraka sai yace illa min aynin sai a sababin wato kambin baka au huma wato ko kuma halbi ne wani kwari wanda yake da guba shi lafazin ayil shine ake kira kambin baka a Hausa, an gane ku, wanda shi kambin baka asali wato mai tsananin hasada. To Allah yakan kaddara wani abu a cikin idanunsa idan ya kalli abu saboda tsabar hasada, idan ya maganta akan wannan abu, to wata musiba takan iya fada ma abu. Musiba takan iya fada ma abu. Kamar yanda wato Amir ibn Rabi'a, Allah ya kara masa yadda, ana cikin tafiya da wasu jama'a na sahabbai, Sahal ibn Hunayf, Allah ya kara masa yadda, ya koma gefe ya tube yana wanka. Shi Amir ibn Rabi'a da ya kalle shi sai yake cewa, ka yace, tunda Allah ya halice ni ban taba ganin wata fata ta dan adam kyakkyawa yace irin fatar Sahal. Me za a yi kai tsaye kawai Sahal ibn Hunayf sai ya kife. A sume aka dauko shi aka kawo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce, ya Rasulullahi, ga yanayin da yake ciki. Manzo Allah ya ce, ko akwai wanda kuke tuhuma? Suka ce, eh, mun ji kawai Amir ibn Rabi'a ya tanka shi, ya ce ai shi bai taba ganin wata fata wadda ta kayatar da shi sama da wannan fata. Manzo Allah ya sa aka zo da Amir ibn Rabi'a. Manzo Allah yake cewa, a kan ni ɗayan ku zai kashe dan uwansa. Manzo Allah ya ce masa, halla barakta alaihi, lokacin da ka ga lokacin da fatarsa ta burge ka, me ya hana ka ce tabarakallahu? Me ya hana ka ce tabarakallahu ko ka ce barakallahu alaika? Ka faɗi irin wannan kalma. Wannan shi ne yake nuna, in ka ga abu ya burge ka, ya kayatar da kai, to iya abinda za ka faɗa sai ka ce tabarakallahu ko ka ce barakallahu alaika, ma'ana akan abu, iya abinda za ka faɗa. To idan mutum ya faɗi wannan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan kare wannan bala'i da musiba, ko da Allah ya kaddara cewa shi mutumin yana da kambin baka, to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai fada ma wannan abu. Wanda shi galibi an fi samun shi ga wanda yake mai cutar hasada, daga ya ga abu kawai in dai ya zura ido ya kalla, to wata musiba takan iya fada ma abu, ko musamman iya magata. To shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa shi Amir ibn Rabi'a ya wanke duka gabansa, ma'ana ya wanke ya yi arwalla da kuma cikin izar, cikin wando, sai aka ɗauko wannan ruwa aka tare shi sai aka zuba ma Sahal, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala take yake sai ya tashi. Dama hanya ce guda biyu. Hanya ta farko shi ne yanda shi wanda ake tuhuma, wanda ya yi kambin bakar, shi ne sai a sa ya wanke gaban shi, kidan a takaice shi ne ya arwanna, sai a tare wannan ruwa, kuma da duk wani abu wanda yake shafar jikin shi, kamar misali rigar shi wanda take ta ciki, ko wandon shi wanda yake na ciki, ko wata hular shi da abin da ya kama da haka, sai a wanke sai a tare ruwan. Idan aka tare ruwan sai a zuba ma marar lafiyar, kuma ana iya ba shi ya sha. To da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu lafiya. Hanya ta biyu shi ne yin addu'a. A yi addu'a, a karanta ayoyi irin su Fatiha, irin su Ayatul Kursi, irin su Amanar Rasul, irin su Kula Uzzai da Kul Huwallahu, a tofa ma shi wanda wannan kambin baka ya kama shi, da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu lafiya. Shi ne anan ya ce la ruhuyata. Yace domin hadisin da ya karantar da mu daga wannan Buraida ibn al-Husayn, manzo Allah ya ce, ya wato Buraida ya ce la ruqya, wato ba maganar addu'a ta neman waraka, illa min ainin, sai a sababin kambin baka au kuma, wato ko kuma halbi wanda yake na kwari, wanda yake mai guba kamar kunama da abin da ya kama da haka. To wannan kambin baka shine a Hausa suke cewa maita, wanda ita maita a shar'ance babu ita, wanda abubuwa ne waɗanda suke na daba-daba na maguzanci, amma iya abin da yake a shar'ance kambin baka shi ne aka sani. Qala sai Sa'id ibn Jubair sai ya ce, kada a hasana manin ta ha ila ma sami'a, yace tabbas duk mutumin da ya taka burki a iya abin da yiji to wannan ya kyautata kenan duk mutumin da ya tsaya iya abin da yiji to wannan ya kyautata tunda a ran shi Husayn ibn Abdurrahman ne ya kai shi ga yin ruqya dalili wannan shine wannan hadisi shi yasa yi to shine anan shi kuma ya jinjina masa yace kada a hasana yace tabbas kada a hasana maninta ha ila ma sami'a yace tabbas duk mutumin da ya tukaki ya taka burki a iya abin da yiji yace to wannan ya kyautata kenan ka tsaya iya bakin abin da kaji karkai gaba sai yace walakin haddatha ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace sanadi Abdullahi dan Abbas wato ya karantar da mu hadisi da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uridat alayya al-umam manzon Allah yace an bujiro min da al-ummu zahirin wannan ko yana nuna cewa a cikin bacci ne yana bacci ne Allah ya nuna masa yayi mafarkin an bujiro masa da al-ummu manzon Allah sai ya ce fara'aitun nabiyya wa ma'a burrahat yace sai na ga